Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum mahabbul lalle nine naku Ibrahim Kalmusi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar Lahadi 18 ga watan Nuwamba shekara ta 2018 ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Rahotanni daga jihar Zamfara a Najeriya na cewa da yammacin jiya Asabar masu garkuwa da mutane sun sako ƴan matan nan tagwaye da suka sace tun watan jiya. An sako Hassana da Husaina ne bayan da aka biya kuɗin fansa da adadin su ya kai naira miliyan 15. Da aka samu tarawa ta taimakon wasu ɗaiɗaikun jama'a har ma da 'yan siyasa a ciki da wajen jihar Zamfara. Sai dai an sako tagwayen ne kadai ba tare da 'yar uwarsu Sumayya ba wacce aka sace su tare a gidan aurenta a garin Dauren. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Murtala Faruk Sanyinna ya zanta ɗaya daga cikin 'yan uwan yaran Abubakar Muhammad Zurmi.
To a gaskiya dai 'yan matan nan guda biyu an tagwaye dai aka samu. Ita Sumayya tana can kuma Sumayya dai ya ni ya ce ita ma shekara ɗaya aka yi mata aure yanzu kuma tana da juna biyu yanzu haka. So ita ɗaya yanzu ta rage can da ita da mutum uku ya zan su huɗu kenan wanda aka ɗauka ne da garin Dauran.
To shin bayan an riga an biya kuɗin fansa da suka buƙata me yasa kuma ba su saki ita Sumayya ba?
Ai ko tun farkon magana ma ana suna magana ne akan cewa ita Sumayya za ta ba da miliyan 150 su ƴan tawaye za a ba da miliyan 100. Kowane farashin shi daban-daban ne suka yi. To duk yake aka ana kokarin a ga cewa an hada gaba ɗaya an ashe su su wanda dai suka garkuwa da su sun kiyaye da haka sun ce dole dai su ƴan tawaye nasu daban Sumayya nata daban sauran waɗannan ƴan ƙananan yaran su ma biyu daban shi ma wancan Siraju shi ma nasu daban.
A can baya sun yi barazanar kashe ɗaya daga cikin tagwayen shin kuna da tabbacin cewa ita Sumayya tana nan a raye tare da su?
Lallai tun da shekaran jiya can ma ai baban da shi Abubakar Yusuf ya yi magana da ita kwanan bayan ma haka suka ce muna za su kashe suna tattalin dai ne. Amma duk da roƙon da muke mun cewa da Allah su yi hankuri a ga cewa dai an samu abin da za a samu. To alhamdulillahi bisa roƙon Allah da ake ta yi na al'umma da kuma bayan Allah da suke ba da gudunmuwa mun dai samu yanzu annan guda biyu yaran din.
Tattaunawa Murtala Faruk Sanyinna kenan da Abubakar Muhammad Zurmi. A jiya Asabar shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyara jihar California domin ganewa idanunsa irin barnar da mummunar wutar daji ta yi a jihar. Babu wanda ya yi tunanin irin wannan abu zai iya faruwa a cewar shugaba Trump lokacin da yake tafiya cikin gidajen da wutar ta lalata a garin Paradise da ke a arewacin California. Akalla gidaje 1,700 sun kone, haka kuma mutane 76 sun rasa rayukansu, sama da mutane 1,000 sun ɓace ba a san inda suke ba. Wutar dajin da aka yi wa lakabi da Camp Fire yanzu ta zanto wutar daji mafi muni da aka taɓa gani a tarihin jihar California. Sama da 'yan kwana-kwana 2,500 ne ke ƙoƙarin ganin sun shawo kan wutar. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce matsayar da aka fitar a kan kisan ɗan jaridar Saudiya Jamal Khashoggi bai kai ga gwamnatin Amurka ba. Gwamnatin shugaba Trump tana da matsala da rahoton da ya ce wasu jami'an Amurka sun ce hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa CIA ta yi imanin cewa yariman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman ne ya ba da umarnin a kashe Khashoggi. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar na cewa rahoton da aka fitar da ke cewa gwamnatin Amurka ta kammala bincikenta ba gaskiya ba ne. Yan sa'o'i kafin a fitar da wannan sanarwar, jaridar The Washington Post ce ta fitar da rahoton da ke cewa hukumar CIA ta yi imanin cewa yariman Saudiya ne ya bayar da umarnin kisan. Daraktar hukumar CIA Jean Haspel da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo sun yi wa shugaba Trump bayani kan batun tawayar tarhojiya Asabar kafin ya hau jirginsa zuwa California. Da yake magana da manema labarai lokacin da yake ziyara a California, Trump ya ce gwamnati za ta fitar da rahoton ta ranar Talata kan yadda aka kashe Khashoggi. akalla mutane 40 sun rasa rayukansu a Syria ta hanyar wani hari da rundunar kawance da Amurka ke jagoranta ta kai a cewar kafar labarin Syria da kungiyar da ke sa ido kan rikicin Syria mai cibiya a Birtaniya. An kai harharar ne ta sama a ƙauyen Abu Hosan da ke kusa da garin Hajin da ke gabashin Syria, yankin da aka fi sani da Dal Azo da ke bakin iyakar Syria da Iraq. Ya zuwa yanzu dai rundunar kawance da Amurka ke jagoranta ba ta tabbatar da wannan rahoton ba. Mataimakin Komanda Major General Christopher Gika ya faɗa a kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa faɗan na da wahala sosai kamar yadda aka zata.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Masu sauraron mu, barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa a shirin nagari na kowa. Gwamnatin jihar Gombe ta ce ta dauki malamai fiye da 5,000 don inganta ilimi a jihar. Babban sakatare a ma'aikatar ilimi ta jihar, Malam Abdulkadir Usman, ya bayyana haka a wata hira da wakilinmu Lawal Sani Kona.
Lallai mai girma gwamna ya yi abubuwa da dama a aiki kan ilimi. A na farkon fari dai ya san cewa ilimi dai shi ne komi a rayuwa, don shi ya ce shi in ba don ilimi ba shi ba yanda za a iya zama gwamna, don shi ba dan kowa ba ne. So ilimin nan shi ne ko kafin ya fara wani abu ba san samunsa mulki. Daga farko dai ya ce ma shi abinda zai fi ba da ƙarfi a kai shi ne na ɗaya ilimi, na biyu ilimi, na uku ilimi. Disparity ɗinsu kenan. Number one education, two education, three education. Da ya zo biiznillahi a ɓangaren primary da secondary, duka abubuwan da suke babu su na gine-gine, na kayan aiki, na malamai, da duk abin da ya kamata a samu domin a samu inganci a hanyar ba da ilimi, ya samar da abin da ya iya. Kuma na tabbatar maka da cewa har a yanzu haka nan da su muke amfani. Ya gina makaranti sabbi da dama, waɗanda suke nan ya yi gyare-gyare, ya samu su kayan aiki, ya ɗauki malamai sun fi 5,000 daga hansu zuwa yanzu. A yanzu haka nan kamar kamar gana ana ɗan ɗaukan malamai, ana ɗaukan NCE, ana ɗaukan graduates. A yanzu haka nan kamar kamar gana. So kuma duk sanda aka ga akwai ɗan giɓi haka nan na malamai, ana masa takarda sai ba da abubuwa a ɗauka. So wannan shine kaga ya sa yanzu haka nan bisa ga ayyukan da ya yi mun fara samun sakamakon abun da ya yi ɗin a shekaru da suka wuce ɗin nan. Don yanzu haka shekaran da ya wuce waye zai ɗin mu mun samu percentage da ba ta samu ba. A bana ma waye zai ɗin mu mun samu percentage, mun samu ƙarin fitattunsa fiye da yanda fiye da na bara. So a taƙaice ina ganin in dai maganar ilimi ne a jihar Gombe, an kira shi har a UNESCO an ba shi award. Banda na cikin gida Najeriya ne.
Kamar wurare da wannan matsala ya shafa faɗace-faɗacen Boko Haram, kuci ƙoƙari jihar ku take ta farfadowa da al'amuran ilimi.
A wannan ɗin ma dai an yi abin da ya kamata. Don akwai ta inda suka biyo zuwan su Gombe, inda suka biyo akwai makaranta ta kwana wanda gaba ɗayanta suka sa mata wuta ta ƙone gaba ɗayanta. Ina tabbatar maka da cewa bayan abu ya lafa, ya ba da gyaran wannan makaranta gaba ɗayanta, ya ba da gyaranta, ya zo kudin zurutu naira miliyan 122 ya zuba a ce a gyara wannan makaranta gaba ɗayanta, a gyara ta, a gina azuzuwan gaba ɗayansu da wanda suka cuta wuta sosai aka rusa su, hasar da suka cuta aka rusa su, aka tara sabbin gini aka gina su. Sannan kuma duk makarantun da suke cikin Gombe waɗanda wannan abu ya shafa ta hanya ɗaya ko ta hanya biyu, dukkansu su ma an gyara su. Akwai makarantar mata da take Malala wanda da aka ga abun ya kai tsamari, an fi da yaran gaba ɗayansu an kai su wadansu makarantu. To a yanzu haka dai abun ya lafa, da girman gwamna ya ce a maida yara, sannan ya ba da garanta gaba ɗayanta. Akwai Jesus Duku, shi ma yake yana kusa da jijiya, yana kusa da hanyarsu, shi ma mai girman gwamna yanzu haka ya ba da garanta, ya ce a gyara shi gaba ɗaya, yara su koma a cikin karatu. Sannan ta bangaren na faɗa ta inda suke yi ɗan babaran suke shigowa nan ma duk makarantun da suke nan a wurin wanda suka taɓa ta hanya ɗaya ko ta wani hanya shugaban gwamna ya ba da daman a gyara su sannan 'ya'yan talakawa su koma su shigo da karatunsu nan da suke yi a da. Abin da zan gaya maka anan shi ne kwamishinar mu ta ilimi yau kusan shekara 10 mace ce, kuma mai girman gwamna ya ce ita ɗin nan misali ce ga 'ya'yan mata, shi yasa ya ajiye su a wurin ce domin in suna ganin ta tana jagorantar su ya kamata su samu irin su ishara su ma su tashi tsaya su yi karatu. Lalle a banda wannan kuma a wannan fuska ɗin ma mai girman gwamna yana yin daidai abin da ya kamata na tabbatar da an inganta wannan fanni ɗin. Akwai programs daban-daban na gwamnati, na gwamnatin tarayya da na jiha wanda dukkan su ne kuma gwamna iya tattare da su yana yin su domin a inganta ilimin ya mata a makarantun mu na jihar Gombe gaba daya.
A wata hira da muka kawo muku a sati da ya gabata, wanda Maryam Ato Muhammad ta yi da sanata mai wakiltan Kebbi ta Arewa Dr. Yahaya Abubakar Abdullahi, sanatan ya nuna bukatar al'umma ta tashi tsaye wajen fiddo tsari da zai ceto ilimi daga rugujewa. A ci gaba da hirin, Sanata Abdullahi ya nuna bukatar kula da abubuwan da suka shafi yara musamman wajen karatu.
Sai mutum ya roye ne ba zai same ka ce ɗan gaba ta mallam kai ko ranka dade ba Allah yana neman ka taimake ni da aiki ko da teaching ne ko da karatarwa teaching ne ko da kai kin ga abun an zo an maida shi aikin banza kenan. Wato malaman waɗanda ma ake rubutu malaman are not trained, makarantun ba su da fasali, babu kulawa ga yaran da suke cikin makarantu, yaran ana barin su da yunwa wurin kwanan su ko kare bai kwana ciki, abinci babu, ga su nan da ranga ko refugees sun fi su daraja ba an kafin kai makaranta ba. Mu wannan lalacewar laifin hukumominmu ne, shi yasa muka yi shigara a jowo a zauna waɗannan da suka zuwa suna riƙowa su waɗanda suka tuzuwa su shigowa siyasa da sauransu a yi holding su accountable. Duk wani shugaba wanda zai zo ya zo ya zauna yana riƙe da kamben mulkin jama'a a duk in ana son mutane su duba shin yaya makarantunsu, yaya nau'in zaman ɗalibansu, yaya quality na malaman makarantarsu. Kwanaki an zo an yi takabbala, wai gwamnan El-Rufa'i ya zo ya ce malamai ba su san abin da suka yi ba saboda haka zai kore su. Ba su ce a'a don me za a kore su mana, in malami bai da ilimin da zai bayar mai amfani malamin. Saboda haka an bar makarantun su lalace, an bar malamai da yawan su sun zama 'yan kwaya, an zama ɗaliban ba abinci, ba sutura, babu kulawa, makarantun komai ya rushe ko wurin kwana ba su shi. Sannan mu ce muna shugabanci ma muka yi. So kafin a zo a zauna ya kamata jama'a su farfaɗo cewa fa duk wanda an ka zo za a zo a zauna a zaɓe shi matakan mulki ko na ƙaramin hukuma ko na gwamnatin jiha kai har gwamnatin tarayya. In ana son a san na ƙwarai a duba tarihin shi, shi menene tarihin shi a wajen yadda ya ɗauki ilimi lokacin da yake gudanar da mulkin shi. In bai iya ba sai a tuna shi a kawo waɗanda adda mutunci, waɗanda suka san darajar mutane, waɗanda suka san darajar al'umma, su ya kamata a ba ru'un al'umma. Amma mutanen mu an zo an zauna an yi saki an bar komi ya riga ya taɓarɓare, komi ya riga ya lalace. An ɗauko ƴaƴan ka zo ka ɗauko ƴaƴan ka hannu ƴan kwaya.
Me za a yi wannan yaran?
Ai dole in ana son a zo a yi. Dole shi shugaba wanda yake na al'umma kamar gwamnati ta jiha. Dole sai ta zo ta haɗa da gwamnatin ƙaramin hukuma, dole sai an haɗa da mutane jama'a waɗanda 'ya'yansu ne suke zuwa makarantun nan, a gyara makarantun nan, a yi duk abin da ya kamata, a je a yi training malaman idan cewa an ɗauki na ƙwarai, a zo makarantun nan a ba da su kayan aiki instructional materials idan kowane dalibi yana da littafin da ya kamata ya yi sannan a zo a gyara zamantakewar daliban wurin kwanansu azuzuwansu da wurin teburansu da komai a tabbatar da cewa wurin tsabtacce ne kuma an koya musu tarbiyyar kwarai sannan a tabbatar ko nawa za a kashe ba wani haifi akan wannan in an zo an zauna a ba shi ilimi kaso kuma a zo a zauna a tabbatar da cewa masu tahiyar da yadda ake ba da ilimi an barar da cin hanci da ruwa da sata kudin dutse da abin da kuma wannan ba ya da wuya in malami ko principal an ba shi amanar mutane an zo an ga cewa abin da aka ba shi a kore shi in ya kai a kai shugaban kuriya a kulle shi in ayi mutum uku hudu biyar shi da kowa zai kama gaban shi don bannar da annan rashin ba da ilimi bannar shi ga al'umma ta yawa don waɗanda za a ɗauko shi wanda aka zo aka kawo shi a wannan matakin in bai ba da ilimin ba yaran lalacewa za su yi in su kuma sun lalace za su yi majaba illa duk wannan bannar da take faruwa wanda ke faruwa a abin nan namu shaye-shayen kwaya din nan da sace-sace da waye da menene ya dangata da rashin ba da ilimin kwarai da rashin aiki
idan kuma muka juya ga ilimi ya mata me zaka cewa
ai ba ma maganin ma abin da ya ma ilimin ya mata ai hada suke to amma ilimin ya mata ma ai shi yake ma daraja wanda ya kamata ma a kula da shi in kun tuna lokacin da turawa sun ka fara zuwa ai ya mata ma da farko ma makarantun su daban akai masu don saboda a tabbatar da cewa abinda ba ake badawa makarantun ya mata ba a bada shi a makarantun ya mata a nan lokacin da muna karatu sun yi mu facilities sun yi mu duk abinda ake bayarwa da har da abincin da ake badawa na san lokacin in an zo ba sa ko Ministry of Education muna secondary school da Garza College lokacin yanzu akwai makarantar mata nan ita ma tana Girls College Provincial Secondary Girls Provincial Secondary School akwai bambanci na kusan one quarter an ba makaranta abu guda su za a ba su ɗaya da kwata amma kuma yawan ɗaliban ɗaya ne amma su ana ƙara musu don saboda suna mata saboda haka dole in an zo an zauna a rufita abun nan ilimin ya mata don shi ilimin ya mace bambancin shi ne in mace ba ta da ilimi to ko abin da ta haihuwa ka hai ma ka kawo shi makarantar ya lalace
jama'a akwai mu da ci gaban wannan hira a sati mai zuwa idan Allah ya kai mu sai kuma jihar Katsina inda member a committee ilimin bai daya a majalisar wakilai ta Najeriya kuma mai wakiltar kananan hukumomin funtuwa da Dandume Alhaji Mutari Dandutse yace gwamnati na daukan matakai na tabbatar da cewa kwararrun malamai ne kadai ke koyarwa a makarantun Najeriya ya bayyana hakan ne a wata hira da wakilinmu Zaradin Sani Funtuwa
Daya daga cikin kokarin da muke yi wanda zai kawo ma ilimi daraja da tabbaci a cikin kasar nan shine tabbatar da cewar mutanen da suke koyarwa a makarantu su waɗannan mutane ne wanda suke sun samu training din da ya shahi bangaren ilimi din zaka iske makarantu ne an jibje su da mutanen da ba su da kwarewa koyarwa ba ballantana a samu ci gaba saboda haka wannan yana cikin hanyoyin da muke son a gyara a tabbatar da cewar cikin kon Allah an inganta ilimin ta ainihin farkon masu koyawa sannan kuma a tabbatar musu da kayayyakin aiki dukkan abin da ya shahi ilimin wanda zai taimaka ma yan makaranta ya zamo cewar akwai shi a cikin tsarin da wannan gwamnati take da shi akwai cewa ma wanda kila yaro zai zo gice cikin shi na katsawa ba zai iya fahimta komai ba a wajen abin da ya shahi karatu saboda haka yana cikin tsare-tsaren da ita wannan gwamnati ta mai girma shugaban kasa ta yi alƙawarin cewa za ga cewar an ciyar da ɗan makaranta na primary domin ya zamo cewar sun samu ilimi ingantacce
ta fannin mata wani lokaci a nan mu musamman a arewacin Najeriya za ka ga wani lokaci ana tauye mata wajen neman ilimin zamani har da ma na addini
to wannan ya danganci tsari wanda wannan shine babbar barazana da ake fuskanta amma muna fatar cikin ikon Allah a tsare-tsaren da muke ciki wanda na kuma tsarin wannan gwamnati shine a tabbatar da cewar ilimin nan ya shahi kowa kowane bangare, da bangaren mata din da bangaren maza. Sannan kuma akwai manhaja wadda take ta kokarin cewa lalle ta shigar da tsari da mata za su zamo cewa su ma kansu ba a basu a baya ba. Kuma akwai kokarin da shi shugaban kasa yake ta yi na reforming na institutions. Wannan tsari ne mai kyau wanda kuma shi shugaban kasar nan ya kamata dukkan yan kasa su yi mai uzuri, wanda ya kamata mu da iyaye da dukkan wanda yake mai hannu da juni ya taimaka lalle a samu ci gaba da nasarar da ake nema.
Kai dan majalisa ne mai wakilta kana hukumomin funtuwa da dandame, akwai wani abu da ya dade yana ce ma yan wannan yanki naka to a ƙwarya har yanzu suna ta kukan cewa ba su da irin makaranta wato ta ilimi mai zurfi.
Wannan koke ne wanda cikin ikon Allah da rahamar shi wanda yake yana da matukan muhimmanci mai girma gwamna Aminu Bello Masari mun zagaya da shi School of Basic and Remedial Studies mun zagaya da shi kuma muna fatar cikin ikon Allah da dimbin soshi zai taimaka ma wannan yankin
kamar su makarantun primary da na secondary. Akwai wani albishir da kake da shi ko a gare su matsayinka na wakilin su a majalisar dokoki ta tarayya?
Muna nan muna kokarin mu ga cewa yanda gwamnatin nan ta zauna cikin ikon Allah a tsare-tsaren kasafin kuɗi da kuma tsare-tsaren da zai taho na gwamnati za a tabbatar da cewa duk abin da aka gani yana cima al'umma to a ƙwarya za a yi iyaka kokarin a ga cewa an yi maganin shi an shawo kan shi ba.
Ana rubutun dan karkata wajen harkokin ilimin almajirai. Ilimin almajirai wani abu ne wanda aka dade ana yi. Za ku kalli wannan harka ta ilimin almajiranci wajen tallafa musu?
To wannan ilimi ne ingantacce wanda ya kamata a bashi fifiko, saboda mafi yawa mutanen mu da suna dauka ƴaƴan su suna kai su birane da kuma ƙauyuka domin su yi karatu. Abu ne wanda yake ya zama wajibi mu kan mu iyaye wanda suke da ƴaƴan su tsaya su ga cewar haƙƙin su ne wanda ya zama wajibi tunda a ko ina akwai makarantun nan ko a garin ku ko ina ne wanda zaka san cewa me danka yake ciki, menene tarbiyyar shi, menene halin da yake ciki, menene a cin shi, menene shan shi, menene kuma wurin bacci shi. To idan ka san wannan zai taimaka maka ilimin shi kanshi domin ci gaban shi tunda babu wani, saboda haka ya zama wajibi wannan tarbiyyar da muke yi tunda akwai islamiyoyi akwai karatu wanda yake na zamani akwai kuma karatun na allo wanda yake an shi ma kanshi ana yin shi a ko ina. To shi kanshi ya kamata mutane su takaita su ruka sauƙaƙe ma ƴaƴan su domin yaro ne za a dauke shi dan shekara 5 a dauke shi a kai shi kololin duniya.
Wani malamin addini a Kaduna Malam Abubakar Iman ya bayyana alfanun da ke tattare da ilimin boko, yana cewa hakan na taimakawa wajen ci gaban rayuwa har ma da addini. Ya bayyana hakan ne a wata hira da muryar Amurka a kwanan baya.
Karatun boko da ma duk wani karatu na ka karanci wani yare musulunci ya yadda da ka karanci kowane ilimi don ka amfanar da al'ummar ka amfanar da addinin ka da wannan ilimin ba boko kadai ba. Bale ilimin boko da yake a yanzu akwai wallafe da aka yi wanda yake amfanar da addinin musulunci, da yawa akwai wanda baya iya jin larabci, baya iya fahimtar Hausa, amma da Turanci an fassara Alkur'ani, an fassara hadisai, an fassara wa'ansu littattafai na fuqaha'u, wanda zaka iya koyon tsarki da alwala da ibadar ka da yaren Ingiliziya. Wakazalika akwai wanda shi kuma bai yi karatun larabci wanda zai iya fahimtar yanda zai bauta ma ubangijinsa ya al'amuran sa na addini ba, amma akwai ajamina boko wanda an ka fassara littattafai kaman su qawaidi ahalari ishmawi iziya da sauran littattafai 40 hadis, yanda dai zaka iya fahimtar mu'amala ta ibada da mu'amala ta iyalanka da mu'amala ta makota da ƴan uwa da abokani da sauran kasuwancin ka da sauran dukan al'amurra. Dai idan kana da ilimin na boko to zaka fahimtar addinin ka kuma zaka iya fahimtar al'amurra na rayuwa da zamantakewa da al'umma. Wakazalika kowace al'umma akwai buƙatar ka fahimci al'adunta masu kyau, sai ka riƙe ka amfanar da taka al'umman da addinin ka da al'ummar ka. Saboda haka dangane da waɗannan dalilai akwai ma hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya bada umarni ya kuma yadda akan cewa ka koyi duk wani abu wanda za aka amfanar da addinin ka da shi. Ilimin boko ilimi ne wanda yake ana iya amfanar da addini da shi. Saboda haka kowane irin al'amari yana da abin da ke da amfani yana da mara amfani. Hatta da ilimin na addini, ai wani yana iya yin ilimin na addini wanda ya shahi larabci amma a ƙarshen ta bai ji tsoron Allah da ilimin ba. Ilimin nasa bai da amfani kenan. Shi yasa sara'a sai take cewa akwai ilimin nafi'a akwai ghayra nafi'a. Ilimi mai amfani na addini shine wanda mutum yayi ilimin ya ji tsoron Allah, ya bi dokokin Allah, ya bi karantarwa da wannan ilimin yake karantar da shi. So balle shi ilimin na boko wanda yake shi ma din kazalika idan kai shi tsakaninka da Allah don ka amfanar da addinin ka, ka amfanar da kasar ka, ka amfanar da al'ummaka, wannan yana iya zama wajibi ma ilimin na boko. Domin yanzu ba za ka iya zama gwamna ba baka da ilimin boko, baka iya zama dan majalisa baka da ilimin boko, baka iya zama chairman baka da ilimin boko, baka iya zama shugaban kasa baka da ilimin boko. To in baka da ilimin nan na boko, ya zaka iya ka iya amfanar da al'ummarka da addininka da jama'arka? Bai yiwa. Shi ilimin boko ma yanzu ya ma wuce a ce halal, wajibi ne mu tabbatar cewa mun tsaya mun yi shi mun kuma koye shi don mu ciyar da addinin mu da al'umman mu da kasan mu da jama'an mu gaba. Ita duniya, maganar cewa karkata ga duniya, akwai da yawa waɗanda ba su yi ilimin na boko ba, ba su yi ilimin ba na addini, to sun karkata sun koma zuwa ga duniya. Sannan akwai waɗanda yake ilimin ne suka yi na addini a yanzun da muke, amma ilimin nan na addini ne, na alkur'ani ne, na larabci ne, amma duniya suke nema da shi. Saboda haka maganar cewa ai ilimin boko ana karkata a duniya ne ya danganta daga shi dan adam din, irin yanayin rayuwansa da ɗabi'unsa da burace-buracensa. In na duniya ne kawai ko ilimin na addini yayi ko na bokon yayi, to zai karkata ne a duniyan kawai. Amma idan mai kishin al'ummarsa ne da addininsa da kuma ainihin dukkan abin da zai kawo masa ci gaba da al'ummarsa, babu shakka don ya yi ilimin boko, ko da zalla ilimin bokon kadai ke gare shi, ba zai sa ya karkace ya koma zuwa ga duniya ba. Musamman in yana hulɗa da su masu ilimin addini, ko yana sayar littattafan da suke karantar da ilimin addini, sai ya fahimci ga yanda zai tafiyar da rayuwarsa, hulɗarsa da al'umma da mu'amuloli da sauransu. Wannan ne ban yadda cewa shi ilimin bokon yana iya sa mutum ya karkata a duniyan ba. Domin bayan ba ka manta ba, ai mun yi bayanin da ilimin bokon kana iya sanin addini, kana iya fahimtar addini, har ka tsaya a gaban mutane bokon ne ka karanta ka fasara alkur'ani kai musu bayani.
Jama'a, abinda shirin ya kunsa a yau kenan. A madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokanan aiki, ni Iliya Kure ke muku fatan alheri. Ku huta lafiya.
Don abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmusi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri. A huta lafiya.
kwarewa.